This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da mita 25 da kuma 60. Ana iya saurare shirye-shiryen Sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dalol da kuma Nomad FM. Masu sauraron Sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya,
babban alƙaliyar ƙasar Ghana da ta shiga tsaka mai wuya, inda alƙalai 14 a cikin alƙalan da aka gansu na karɓar cin hanci da rashawa.
To, batun da jaridan ƙasar Ghana suka mai da hankali a kai kenan, kada kuma a mance akwai rigakafi da marin lafiya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Shugaban kasar Chile Michelle Bachelet ta ce akalla mutane uku sun mutu a wata kakkarfar girgizar kasa da aka yi mai nauyin kashi 8.3 ta kuma haifar da fargabar kauracewa bakin teku bisa gargadin guguwar tsunami. Bachelet ta bayyana a gidan talabijin jiya Laraba don bada bayanin adadin mutuwar da aka samu, wanda abin ya faru kafin karfe 8 na dare agogon kasar. Ta ce dole mu fuskanci babban kalubalen tare da tunawa da babbar girgizar kasar da aka yi a shekarar 2010 da ta alaka akalla mutane 500 ta kuma darkake wasu sassan birnin. Magajin garin gabar tekun birnin Elapel da ke arewa a Santiago kusa da inda bala'in ya fadawa ya bayyana cewa daya daga cikin mutane ukun da suka mutu dan garin na Elapel ne. Sannan birnin yana cikin rashin wutar lantarki kuma an sami rahotannin ambaliya a wasu sassan garin da ke gabar teku. Santiago ta kauracewa filin saukar jiragen samanta, sannan kuma jiragen ruwa na ta barin kan teku. Haka ma al'umma da ke doran kasa suna ta kauracewa wuraren zuwa kan inda yake da tsandauri ko kuma tudu.
Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon a jiya Laraba ya tarda yadda kasar Hungary ke wa ƴan gudun hijira, yace ba abin amincewa bane. Ya bayyana haka ne bayan da ƴan sanda suka fesa barkonun tsohuwa da yin feshin ruwa ga masu neman mafaka waɗanda suke kan iyakar ƙasar da Serbia. Yace ya kaɗu da ya ga yadda aka yi wa ƴan gudun hijira. Ya ƙara da cewa wannan ba abin amincewa bane. Sa'annan dole a mutunta masu tserewa yaƙi ko kuma ko kamiya a ƙasashensu. Shi ma Prime Minister Serbia Alexander Vucic ya Allah wadai da lamarin da ya kira yanayin rashin tausayi, musamman ga mutanen da ke neman tsira daga masifar yaƙi a Siriya da kuma ƙasashen gabas ta tsakiya. ‘Yan sanda sun kwashe sa'o'i suna artabu da ‘yan gudun hijira bayan da suka kulle ɗaya daga cikin manyan mashigar tayarar Turai. Hungary ta ce baƙin na ƙoƙarin kutsa ƙarfi da yaji ta shingen kan iyakar ne da ke zama wa ƙasar hatsari.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Hamshakin mai kuɗin nan kuma ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican wanda yake gaba Donald Trump, hankula sun karkata kansa a jiya Laraba a wajen mukabalar jam'iyyarsu karo na biyu don tantance gwanin da zai musu takara. Trump ya fuskanci kalubalen cewa anya kuwa ya cancanta ya zama shugaban kasar Amurka. ‘Yan takara goma ne dai suka fafata da attajirin mai arzikin mai sana'ar gidaje wanda aka yi taron a ɗakin karatu na Ronald Reagan da ke tsibirin Simi a California. Game da yarjejeniyar nukiliyar Iran, Sanatan Kentucky Rand Paul da kuma tsohon gwamnan Florida Jeb Bush sun ce shugaban da zai yi jagoranci a Amurka mai zuwa bai kamata ya yi gaggawar murƙushe yarjejeniyar ba. Jam'iyyar Republican suna matuƙar adawa da yarjejeniyar nukiliyar na Iran da gwamnatin Obama ta cimma. Mafi yawancin 'yan takarar sun yi alƙawarin warware wannan yarjejeniya idan suka lashe zaɓe. Da yawa 'yan takarar sun yi amfani da wannan damar ta takaddama wajen suka ga Hillary Clinton, tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka kuma 'yar takarar jam'iyyar Democrat da ke kan gaba.
Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Yamma ya ce majalisar ministocin ƙasar ta koma ƙasar bayan da ta kwashe watanni tana gudun hijira a ƙasar Saudi Arabia. Ministocin za su yi zaman tsara dawo da daidaiton al'amura a binnan adan da ke gabar tekun kudancin ƙasar, kamar yadda kakakin ya faɗa a jiya Laraba. Sai dai babu wasu alamun dawowar shugaban ƙasar Abdurrabu Mansur Hadi, wanda ya sulale daga ƙasar a farkon shekarar nan bayan da 'yan tawayen Houthi suka datse binnan adan. A jiya Laraba, Amurka ta ba da sanarwar ƙarin dala miliyan 89 na taimakon Yamal, ciki har da kayayyakin abinci da ruwan sha da magunguna da kuma matsuguni na gaggawa. To, waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A bana, idan Allah ya yarda, za a cika shekaru 60 da fara wallafa littafin nan Guinness Book of World Records, littafin da ke wallafa bayanan abubuwan mamaki da tarihi. Littafin ya wallafa cewa wani kunkuru mai suna Bati ya zama kunkuru mafi sauri a duniya, domin yana tafiyan saurin daƙiƙan mita 28 cikin daƙiƙa ɗaya. Ya wuce saurin da aka wallafa a 1977. Ga abin da wani mutum mai suna Marco Calzini, wanda shi ne ya mallaki wannan kunkuren, ke cewa.
A lot of people noticed that it was very fast, and the staff as well noticed that it was very quick. So we looked at this and we thought, yeah, he is for a tortoise. It's very unusual.
Yace mutane da yawa sun lura cewa kunkuren yana da sauri. A saboda haka muka dube shi muka ce, kai, abin mamaki ne a ga kunkuru yana sauri. To, kowa da ya san cewa kowane kare idan aka jefa masa abu zai iya cafkewa, musamman a nan ƙasashen da suke horar da karnuka kusan iya yin komai. To, amma ba kamar wata karya mai suna Purin daga Chiba ƙasar Japan ba, ta zama karya ta farko da ta cafke ƙwallo 14 da aka jefa mata da hannunta cikin minti ɗaya.
बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ढोलना.
तो यंसे दिन ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka binnin Washington DC. Kafin mu gabatar da rigakafin tambarin lafiya, a ci gaba da shakatawa da wannan waka.
कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे
दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे
फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना हाय डोलना चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना
Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Nasir Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai, sannu da kokari. Makon da ya gabata an aiwatar da rigakafin gida-gida na wannan watan a jihar Bauchi cikin nasara. Inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Da yake bayani kan muhimmancin rigakafi da kuma dada jan hankalin al'umma, mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman.
Na dada jaddada aniyar mu ta kawar da wannan cuta na poliomyelitis. Sannan wannan flag of da muke yi daman campaign ne wanda lokacin da kowane lokaci idan za a soma wannan rigakafi na kwana hudu da ake yi wata-wata, to mukan so duka shugabanni, iyayen kasa, gwamna da mataimakinsa da sakatare da kowa da ke jiha ya nuna cewa gashi ya yi wa ɗansa saboda al'umma su gani, sannan kowa ya bada goyon baya, shi ma ya bada ɗansa a yi masa wannan rigakafi. To shine muka ƙara kira ga su iyaye da su gwamnati da su ci gaba da bada haɗin kai, musamman masu waɗannan ƙungiyoyi na tallafawa ta duniya, kuma ma'aikatan kiwon lafiyarmu na cikin gida, domin a samu a kawar da wannan cuta kwata-kwata daga doron ƙasa. Damar kowane zagaye tunda aka soma wannan campaign, akwai tsare-tsare da ake da shi, wanda kafin ma a zo rana kamar ta yau da za a yi lunch, to akan yi yawo na wayar da kai. Akwai committee da aka yi na task force, kowace local government, kowace ward, to su akan ɗora musu nauyi da haƙƙi na su zaga su sanar da wayar da kan al'umma cewa wannan lokaci za a yi rigakafi na kwana hudu daga safe zuwa lokaci kaza. Sannan iyaye kuma a musu kira gare su da su bada haɗin kai. To wannan daman duka yana cikin tsari da ake a koyaushe.
Sarkin Das kenan. Hamza Yakubu Sade ma'aikaci ne a hukumar inganta lafiya a matakin farko, ya bayyana ra'ayinsa dangane da rigakafin cutar shan inna.
Farkon ra'ayina ga wannan launching da aka yi na campaign na polio, muna godiya ga ita farko gwamnatin jihar Bauchi saboda yadda take tallafawa wajen kula da wannan aiki babu kakauci. Sannan kuma sauran su development partners ko kuma abokan tafiya, ci gaban tafiya, su ma muna musu godiya saboda yadda suke taimaka mana duk harka da ta shafi yadda za a ci gaba, suna ba mu goyon baya ta hanyoyin ba da kayan aiki da kuɗaɗe don al'amura su tabbata. Mu tabbatar da yadda yanzu muka kai wata 23 babu cutar polio da take zagayawa cikin kowace ƙaramar hukuma a jihar Bauchi. To kaga wannan ba ƙaramin ci gaba bane ya jawo mana a cikin wannan harka, wanda kuma ya tabbata a Najeriya ma yau shekaranmu guda ba a iya cire koda kwaya ɗaya na cutar polio ba a Najeriya gabaki ɗaya. To kaga mun ɗau hanya ta insha Allah wajen kawar da wannan.
Hamza Yakubu Sade kenan, ma'aikaci a hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Jigawa kuwa nasarar ce ake ci gaba da samu, domin hatta Fulani makiyaya na ci gaba da bayar da haɗin kai wajen aiwatar da rigakafin cutar shan inna ga 'ya'yansu. Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa na ɗauke da ƙarshen rahoton.
Fulani makiyayan waɗanda irin waɗannan allurai ke kaiwa gare su sun ɗan tofa albarkacin bakin su.
Ma'aikata suna zuwa idan muna wucewa a daji, suna zuwa wani lokacin su je mu ba su 'ya'yanmu, muna ba su kuma suna ɗiga musu.
Idan suka zo me suke ce muku?
Za mu yara rigakafi mu ce za mu musu, muna ba su haɗin kai.
Shi ma a nasa ɓangaren darakta a ɓangaren kula da lafiya a matakin farko na jihar Jigawan ya bayyana mana hanyoyin da suke bi rigakafin ke kaiwa ga 'yan uwa makiyaya.
Da muna da special team wanda muke sawa wanda suke gudanar da rigakafi, ko kuma mun sai cikin yanayin ƙaura kullum a tafiske, musamman ma wanda suke wucewa daga Migatari su yi kudu lokacin da damuna ta canja, ko da rani idan lokacin da abin ce wahala. to su kuma irin annan duk hanyoyin da suke bi mara jami'an san wannan hanya saboda wannan aikin anan saboda gobe kuma inda mutum a zaune yake a al'auka ya riga san hanyoyin da planning suke bi da shanun su to muna da team nan ke kira special team wanda suke sun wannan rigajen da kuma virtualize guraren da ba a noma ba inda sun na ake bi maki ya suke bi da gobin su so in an fara round permanently muke aje mutane da wanda yazo zai wuce sai a masa bayani a ce to ga abin da ake yi ga abin da ake yi kuma da yawan su suna karɓa ba sa kawo matsala
wato su ma Fulani makiyaya kenan sun yadda da muhimmancin da su alluran rigakafi ke da su kenan
eh sosai kuwa su yawanci ba mu taɓa samun matsala daga wurin wani ba Fulani musamman ma makiyayi a ce wai an shirya musu rigakafi ce baya su ba
na'am
su kawai in ba ai musu ba a je wurin su bane suna da saukin kai gaskiya sosai suna da bukatar abubuwan su ma kansu suna shawara a ce suna cikin yanayin da za a dinga zuwa wurin da suke da Allah ya yi zaman su a guri ɗaya kamar yadda kowa yake in ka je zai ce to ai mu dama ba mu san inda za mu je mana ko ai mu ba a zo namu ci a guri ɗaya ba amma ba za su ce maka wai ba sa so har su zo kuna wani tilzawa da su ba.
Dr. Kabir Ibrahim kenan Halimatu Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi a jihar Adamawa hukumar lafiya matakin farko da haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya da kuma kungiyar kasashen turai suka kammala horar da jami'an kiwon lafiya yan sa kai guda 1,065 da suka fito daga ƙananan hukumomi 11 cikin 25 na jihar Adamawar. Wakilin mu Sunusi Adamu na da ƙarshen bayani.
Daga cikin wannan adadin da hukumar ta horas kwana-kwanan nan akwai yan sa kai guda 153 da suka kammala halartar bitar tsawon kwanaki 6 a karamar hukumar Guyuk dake cikin jihar Adamawa. Waɗannan masu aikin jinya na sa kai an zabo su ne daga ƙauyuka da sako-sako dake da tazarar sama da kilomita 5 daga cibiyar kiwon lafiya mafi kusa. Mr. Emmanuel Balabwala, jagoran shirin a jihar Adamawa, ya shaida min cewa yan sa kai masu aikin jinyan za su taimaka wa al'ummomi da suke zaune a cikin su wajen yin jinyar cututtuka da suka hada da zawo, zazzabi, tari da kuma cutar nan ta pneumonia. A matakin farko,
sunana Mr. Emmanuel Balabwala. Abin da muke so mu cimma shine na daya yara da suke mutuwa wanda suke da sabon haihuwa zuwa shekara 5 muna so mu rage yawancin mace-macen su kuma da yawancin cututtuka da suke samu ta fannin cough ko diarrhea da kuma fever za a ga kaman kwanaki 6 su sun yi kadan don wannan training din an saukar da shi ta karamin lokaci wanda su za su kuma gane na daya an kawo mana akwai video da muka nuna na cututtuka din inda za su gane shi na biyu bayan sun gama mun kai su community sun haɗu da mutanen community na uku kuma mun kai su clinic sun je clinic both inpatient and outpatient sun gani kuma su suka yi administering kuma su suka dubi yara kuma su suka bada magunguna.
Shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar Adama Dr. Abdullahi Belal ya ce jihar ta Adamawa na fama da karancin ma'aikatan jinya shi yasa ma alatilas daukan wannan mataki domin samar da kiwon lafiya ga mazauna ƙauyuka.
Horar da su da aka yi ba wai an mai da su ƙwararrun likitoci bane su suna nan kaman mataki na farko ne wanda da muna da samun matsala a yadda zamu shiga cikin ƙauyukan nan a iya fidda yaran nan in suna da rashin lafiya da sauri amma yanzu da wayannan volunteers din da an yi training din su koda yaro na zazzabi da dare ba zai iya samun hanyar fitowa ba zai dan samu first aid za a bashi kafin nan abin ya dan samu sauki da za a kawo shi asibiti ko idan kuma yaro na gudawa wayannan su garin da ake bayarwa da ake jikawa a ruwa don a riga ba ƴaƴan mu don ya rage musu abin nan na jikin nasu ruwan da suke losing din idan wayannan su suna taimaka mana tabbatar akan cewa ƴaƴan mu nan ba su rasa rayukan su ba kafin nan su samu kiwon lafiya na ƙwaran.
Wasu daga cikin ƴan sa kai na aikin jinya da na zanta da su sun shaida min cewa suna halartar kwas din ne saboda taimakawa jama'ar su musamman yara kanana da cutar zawo, zazzabi, tari da kuma sanyin pneumonia ke kashewa sakamakon rashin cibiyoyin kiwon lafiya a yankunan da suka fito. Da farko ga Abdullahi Bode,
zamu kula da su ne ta cututtuka guda uku manya-manya, akwai tari, akwai zawo, sannan akwai kuma zazzabi na malaria. A tarin nan kuma ya hada ne za a bincika tarin pneumonia don shine babban abun da ake so a bangaren tari, ana son a bincika ne akwai pneumonia ne ko babu.
Sunana Patience Benjamin daga Bush Creek. Aisha mana mu hana su kada su dinga zuwa wurin gargajiya ko boka ko dafe-dafe magunguna na tukunya.
Sunana Uju kusan da na fito daga Dumna Ward. Na Aisha mu hana wannan mata zuwa wajen boka ya domin shi magani wanda za a baka ko na gargajiya yana iya bata kayan shike.
Sai dai hana zirga-zirgan babura da gwamnati ta yi a jihar Adamawa na kawo wa ayyukan kiwon lafiya cikas.
William Dama, ni ne secretary Secretary na American Health National Local Government Branch. Gaskiya muna roƙon da suke da dama a samu a remote areas a sassake mana machine saboda kiwo hanya ta tafiyan abin nan harkokin kiwon lafiya samu ya dan ci gaba.
Tunda aiki ne na sadaukar da kai zamu iya kokarin mu. Inda muka iya zamu yi shi. Inda bamu iya ba kuma to wannan kam bamu da ta cewa tunda ka san duk aikin da zamu yi yanzu ko mu yi amfani da keke ko kuma da sawayen mu ne. Kuma gaskiya ka san mutane mu wayan suraren din kafin mutun ya je da sawu gaskiya abu ne mai wahalan gaske. Sai dai aikin din mu yi shi da halin da muka samu kanmu zuwa lokacin da har za a iya bar mashina ta yi amfani.
Sanusi Adamu daga Yola, Nigeria.
Abinda ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. To yanzu dai nan misalin karfe 3:22 na dare ne a agogon Washington DC. Kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci yayi da zamu dubi batutuwan da wasu jaridun kasar Ghana suka maida hankali a kai ga Baba Yakubu Makeri.
Don fara shirin jaridun ne da babban labari da mamaye jaridun kasar na wani hoton bidiyo da aka ga wasu alkalai na karɓar cin hanci da rashawa a wani bincike shekaru biyu da wani shahararren ɗan jarida Anas Armiyawu Anas ya yi a cikin sashen shari'an kasar. Ita kuwa jaridar da Chronicle ta yi kanun labarai ne mai cewa babban alkaliyar kasar Ghana dai ta shiga tsaka mai wuya inda alkalai 14 a cikin alkalan da aka gansu a cikin bidiyon suna karɓar cin hanci da rashawan sun kai karanta a babban kotun kasar mai aiki cikin gaggawa da kuma kwamitin da ita alkaliyar ta kafa cewa ba shi da cikakken iko da zai iya zantar da bincike da kuma hukunci akan wannan tuhuma da ake musu. Jaridar da Chronicle ta ce alkalan dai sun nemi kotu ta hana wannan kwamiti ci gaba da aiki saboda kafashi ya saba wa dokokin shari'ar kasar. Sai kuma jaridar da Daily Graphic wacce ita kuma ta rawaito cewar ɗaya daga cikin alkalan na babban kotun kasar da aka same shi cikin bidiyon Anas Armiyawu Anas mai suna Justice Jerry shi kuma ya kai karan Anas kotu ta hana shi fidda bidiyon don ya nuna wa jama'a kamar yadda ya yi niyyar yi a ranar 22 da 23 ga wannan watan Satumba a zauren taro na ƙasa da ƙasa da ke nan birnin Accra. Jaridar Daily Graphic ta ƙara da cewa bancin ƙarin da Justice Paul Uta Derry ya yi a kan cewar a hana fidda wannan bidiyon. Justice Derry ya kuma kai ƙarar babban alkaliyar da babban lauyan gwamnati zuwa kotu. Kazalika kuma ya kai ƙarar ma'aikatar da ke kula da zaurin taro inda za a fidda wannan bidiyon saboda kotu ta hana fidda wannan bidiyon har sai an saurari ƙarar raƙin alƙalan saboda fidda wannan bidiyo dai zai iya saɓawa tsarin binciken da aka musu tuhuma. Ita kuma jaridar Ghanaian Times ta buga cewa dan jaridar nan Anas Armiyawu Anas da ya binciken fallasan alƙalan masu karɓar cin hanci ya bayyana a kotu a jiya a karo na farko. Jaridar Ghanaian Times ta ce sai dai ba iya ganewa ba ko yalla Anas ya je kotun ne bisa gayyata da babban alkalin kasar ta mai ko kuma kwamitin ya mai saboda jaridar Ghanaian Times ta ce wata majiya mai tushe ta bayyana mata cewa kwamitin dai da ke binciken wannan batun bai yi zama ba a jiya. Jaridar ta ce sharadin wannan kwamiti ko shi ne idan babu mamba ɗaya a cikin kwamitin ko ba zai iya yin zama ba. Alhali kuwa mamba ɗaya ya halarci taron kole na lauyoyin kasar da aka yi a birnin Kumasi. Jaridar Guardian Times ta bayyana cewa Anas ya bayyana a kotun ne da irin hularsa mai malafa mai zubar dutse da ke tare huskansa tare da rukunin ma'aikatansa na Tiger Eye a cikin wani ayarin 'yan sanda. Anas Armiyawu dai ya ki cewa ufan ga 'yan jarida na cikin gida da na kasashen waje da suka halarci kotun. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amerika, Accra, Ghana.
Mun gode Baba Yakubu to waka bakin mai ita haka ce tafi dadi ga kadan daga cikin irin ra'ayin ku ma sauraron mu.
Assalamu alaikum DOA mai magana ne mataimakin shugaban kungiyar matasan Fulani ta Nigeria wanda aka fi sani da Waldere Fulbe Forum of Nigeria Aliyu Imamu Aboki Kayama Jihar Kwara. A dama ina son bada ra'ayina ne akan ziyarce-ziyarcen nan da mai girma adalin shugaban kasa kuma shugaban dukkanin Afirka Janar Muhammadu Buhari da yake yi zuwa kasashe. Da fatan Allah ya sa ziyarce-ziyarcen ya haifa mana da mai ido mu ga amfanin sa, kuma Allah ya dawo da shi lafiya daga kasar Faransa da yaje, duk alkhairin da ke tare ko alkhairin da ke cikin wannan ziyarce-ziyarcen da yake, Allah ya tabbatar mana da shi, Allah ya sa alkhairin a hannunsa, mu kuma mu talakawa mu gani a kasa. Duk sharrin da ke ciki kada Allah ya sa shi a hannunsa da zuciyarsa, Allah ya kare shi mu kuma ya kare mu. Allah ya dawo da kai Baba gidanka lafiya gabade gabade. Shugaban adilan na kasanmu Nigeria da ma Afirka gabaki ɗaya Janar Muhammadu Buhari, mai magana mataimakin shugaban kungiyar matasan Fulani da aka fi sani da Waldere Fulbe Forum of Nigeria Aliyu Imam Aboki daga Kayama Jihar Kwara. A huta lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amerika. Da farko sunana Aminu Kabo Kabo, baka daukar zaura daga Tanzania jihar Kebbi Nigeria. A yau zan bayyana ra'ayina dangance da wannan sulhu da ake son a yi da kungiyar Ahli Sunna Lid'awati wal Jihad ta Nigeria. To gaskiya mu dai ba mu goyon bayan gwamnatin Nigeria ta tsaya ta sulhun ta da waɗannan 'yan kungiya dangance da cewa kwanakin ba an so a tsaya a sulhun ta da su suka yi kenene suka ce su ba za su yarda a sasanta da su ba, sai yanzu bayan sun ga cewa sun ga wata gashin kansu suke cewa suna son a tsaya a sasanta. To gwamnatin ja gwamnatin Najeriya kada ta yarda da wannan, kamata ne ta ci gaba da yakarsu har Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan hare-hare da suke faruwa a wannan ƙasa tamu Najeriya. Da fatar Ubangiji Allah ya ba mu lafiya da gamawa lafiya. Na gode murai Amerika. Sunana Aminu Kabo Kabo, ba ka ɗaukar zaura daga Tanzania jihar Kebbi Nigeria.
To kafin mai sallama Usman Kabara zai karanto mana takaitattun labarai.
Shugabar kasar Chile Michelle Bachelet ta ce akalla mutane uku sun mutu a wata karkarfar girgizar kasa da aka yi mai nauyin kashi 8.3 ta kuma haifar da fargabar kauracewa bakin teku bisa gargadin guguwar tsunami. Bachelet ta bayyana a gidan talabijin a jiya Laraba don bada bayanin adadin mutuwar da aka samu, wanda abin ya faru da kafin karfe 8 na dare a agogon kasar. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon a jiya Laraba ya yi tirda yadda kasar Hungary ke yi da 'yan gudun hijira, ya ce ba abin amincewa ba ne. Ya bayyana haka ne bayan da 'yan sanda suka fesa barkonan tsohuwa da yin feshin ruwa ga masu neman mafaka waɗanda suke a kan iyakar kasar Serbia. Ya ce ya kaɗu da ya ga yadda aka yi wa 'yan gudun hijirar. Ya ƙara da cewa wannan ba abin amincewa ba ne, sannan dole a mutunta masu tserewa yaƙi ko kuma kame a ƙasashensu. Hamshakin mai kudin nan dan takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican wanda yake kan gaba Donald Trump, hankula sun karkata kansa a jiya Laraba a wurin mukabalar jam'iyyarsu na wa zai tsaya musu takara.
To masu sauraro, ƙarshen shirin wannan lokaci kenan, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. Yau cikin yadda Allah kan Usman Sani kuka sheka muƙaddashin mai magana da yan rundunar sojan Najeriya. Zai ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a filin sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.